Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shan magani ba bisa shawarar likita ba, musamman magunguna masu bada kuzari ko na ciwon jiki, wato non-steroidal anti-inflammatory drugs a turanci. Non-steroidal anti-inflammatory drugs su ne rukuni na magunguna da ake amfani da su don rage kumburi, zafi da kuma zazzabi. Kuma waɗannan magungunan ana yawan ba da su ne ga masu fama da ciwon gaɓoɓi, ciwon tsoka, ciwon mara da kuma ciwon kai. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na Jami'ar Jihar Zamfara da ke Talata Mafara, wato Dr. Tukur Ismail. Dan jin irin illolin da ke tattare da hakan ko kuma akasin haka, duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulrazak Bello, inda ya fara da bayani kamar haka.
Shan magunguna musamman irin waɗannan barkatai yana tattare da haɗurora da yawa, saboda suna iya su taɓa zuciya ko su taɓa hanta ko kuma su taɓa ƙoda. Saboda waɗannan magunguna, idan mutum yana shan su, dama magunguna idan aka sha su za ka samu ƙoda ita take tace su gama aiki, ko kuma hanta ta tace su gama aiki. To su waɗannan suna ɗaya daga cikin magungunan da hanta da ƙoda suke tacewa su gama aiki. Magunguna ne waɗanda a ƙa'idance idan likita ya ba da su, zaka ga ba da su ne na ɗan gajeren lokaci, gaba ɗaya bai fi aikin su su yi aiki na awa ɗaya zuwa awa biyu ba. Amma idan ana shan su saboda wasu dalilai na ko su ƙara kuzari, ko kuma idan mutum kawai ya ji rashin lafiya ba tare da abin nan na likita ba, ya je ɗibi irin waɗannan magungunan ya sha, to lalle za su haddasa mishi rashin lafiyoyi da yawa, waɗanda zaka ga wasu illolin ma gaskiya ba za a san su ba idan ba a yi bincike sosai ba. Musamman ga mata, zaka ga suna samun ɓarin jini, kamar zubar jini sosai, saboda su waɗannan magunguna kamar yadda na ce non-steroidal anti-inflammatory drugs suna amfani ne wurin blocking abin da muke cewa prostaglandins. Kuma prostaglandins ɗin wasu sinadarai ne waɗanda suke hana kumburi a jiki, kamar idan mutum ya samu rauni ko kuma duk wani abin da zai sa mutum ya ji ciwo, to za su zo su ga cewa wannan prostaglandins din ba su taru suka jawo wannan kumburi din ba. So kaga kuma sai zamanto wa'annan prostaglandins din kuma suna zama su yi wani aiki daban wanda ake cewa su zama antiplatelets, kamar aspirin wanda yana cikin magungunan da ake bayarwa musamman idan mutum yana da matsala kamar ta hawan jini, ma zai hana wannan tattara jini wuri guda. To idan ka sha su ba dan wannan ba, to za su tafi su yi wancan aikin kuma wanda muke magana. To shi yasa yawan shan su barkatai din yana kawo matsaloli. To abinda bincike nuna yanzu, kusan kashi 42 na al'umma suna nuna cewa mutane suna zuwa suna sayan waɗannan magunguna, saboda magunguna ne waɗanda muke kira over the counter drugs.
Maganin da likita bai bada umarni a sha ba.
Yawa, maganin da likita bai bada umarni a sha ba, ba a rubuce ki ga yana zai sha ko wani abin nan ba, illa dai kawai ka ji jikinka na ciwo, ka tura an su maka irin su waɗannan magungunan da kai magana a kai, ko kuma mutum yana son ya yi aiki fiye da yadda jikin shi zai iya jurewa, shi ma sai sha su domin su ƙara mishi kuzari. So duka waɗannan magunguna idan mutum ya jimilce shan su na tsawon lokaci, to zaka ga sun taɓa mishi kamar ƙoda, wanda at last suna iya causing abin da muke cewa kidney failure, wanda yawanci za ka ga sai sun kai ana yi musu dialysis, wankin ƙoda, ko kuma a samu matsala ta hanta, ita ma hanta su taɓa ta ya zama ba za ta iya yin ayyukan da ya kamata ta yi ba, na tace wannan magani da sauran gubobin da suke cikin mutum domin a fitar da su, ko kuma su taɓa zuciya wurin ayyukan da take yi, to ko kuma su taɓa ainihin lafiyar jini ya zama tutu inda aka dan samu yar kafa koya take jini zai ta zuba daga cikin mutum. So waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka lura su yanzu, suna ɗaya daga cikin abin da ke damun al'umma.
To dakta a asibiti inda kuke duba marasa lafiya, ana kawo muku masu lalurar koda. Kuna yawan samun ciwo a wannan alaka da shaye-shaye magani ko kuma a ko su dalle?
Kware da gaske, kamar yadda na gaya maka, abubuwa da yawa waɗanda suke tattare da ciwon koda suna da yawa, amma shi wannan na shaye-shaye magunguna barkatai din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kan gaba wurin jawo rashin lafiyar koda, wanda zaka ga dole mutum sai ya kai ƙarshe ana mishi irin waɗannan wankin koda a asibitota din.
Shi wankin koda ana samun nasara ne koko ya yanayin matsalar shi yake?
Eh, to in lokacin da ya danganci lokacin da shi mara lafiyan ya zo, akwai yana da stages da yawa waɗanda idan mutum
matakai
wanda akwai matakin da idan aka ce shi dialysis din za a yi, to za a riƙa yi ne shi mashin din na dialysis zai dauki aikin koda gaba daya, ya rika shi duk abinda mutum ya ci bayan sati biyu dole sai ya zo an tace duk rashin lafiya da gubobin da suke cikin jikin shi domin aikin da ita koda take yi kenan. To yanzu ta kasa yi, dole sai mashin zai rika yin wannan aikin. To kamar yadda na ce, ya matakan da mutum ya zo, akwai lokacin in matakin farko ne akan samu a ceci ita koda ta huta ta kuma dawo da cikin aikin tan Allah ta miki mutum ya dawo a ita koda tana aiki da kanta, amma ba haka ba gaskiya sai zama su dai dole sai an ci gaba da dialysis din nan har lokacin da
wani zai mamaki shan magani da baki a ce ya je wurin koda ko wurin anta zai so ya ji. Ta yaya ne waɗannan magungunan suke zuwa har su ji su taba koda har su bata matsala?
Eto, abin da ke faruwa shi magani idan aka sha shi akwai abin da muke cewa half life na magani. Half life din nan shine lokacin da magani zai aiki a jiki. To yana gama wannan aiki na wannan lokaci da yayi, to jiki ko ta hanyar koda ko ta hanyar liver anta za su cire shi daga cikin jiki domin a fitar da shi kuma wannan aiki da yake daina yin shi. To kaga idan mutum yana shan magani kan ka'ida, wannan aikin da koda take yi ba zai mataiwa ba. Amma kamar yadda na gaya maka kuma tsawon lokacin da yawanci waɗannan magunguna suke yi awa biyu ne. To wanda yake shan maganin barkatai, wannan sha na awa biyu ba zai mishi amfani ba. Za ka ga wurin sha ko dai ya ƙara dose na maganin da yake sha ko ya ƙara frequency.
Ƙara yawan adadin lokutan shan magani.
Yawa adadin shan magani ko kuma yawan maganin da yake sha. To wannan kuma ka ga shi ya ƙara ma ƙoda ko kuma ita hanta aikin da take yi. Wanda dole ne in aiki ya yi ma yawa ko kai ne ka ga za ka samu matsala. To haka saboda matatar da suke amfani da ita kamar ita ƙoda, to wannan magani ni zai rika taba ta har ta kai ta huje ba za ta yin ayyukan da take yi ba.
To ita antawa?
Ita anta tana amfani da wasu sinadarai wanda take ita ma narkar da maganin ta samu a fitar da shi daga cikin jiki. Saboda haka shi ma idan aka bata aka rika zuba mata maganin fiye da kima, shi ma zai na iya kawo mata irin waɗannan matsaloli haka.
Baya ga su waɗannan magunguna da kai magana, akwai wasu ajujuwan magunguna guda biyu da kila suka shafi ciwon nan da ku alƙalanci kuke kiran su opioid ko kuma wanda ake kira analgesic kai tsaye. Su wa'ancan da ake kira opioid suka kunshi irin cocaine da sauran irin su pentazocin da irin sauran su, da su kuma wannan irin paracetamol da wancan maganin da ake kira cataplan wanda zaka ga ana yawan amfani da su. Ya rabe-raben su yake kuma ya wanne ne bai da illa cikin su?
Eh, babu wanda baya da illa cikin su, sai dai a bambancin wurin aiki. Su a group da ake cewa opiates, su suna aiki ne directly a kwakwalwa wanda ake cewa central nervous system. Su suna causing a separation between
sun kushi mimiki da cocaine da pentazocin.
Eh, da cocaine da pentazocin duka suna cikin groups na opiates. Kamar yadda nake maka, su suna aiki ne directly a central nervous system wurin kashe raɗaɗin ciwo. Saboda su completely zaka ga suna raba jiki da kwakwalwan ne. Abu da haka da abin da zai faru a jikin ba za su ji shi ba. Su kuma waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs, su kuma suna aiki a wurin da abin yake da rauni ɗin. Misali, in kamar rauni ne na faduwa ko duka ko wani abu, to a wannan local place din suke wannan ayyuka. Su faldin duka suna cikin non-steroidal anti-inflammatory drugs. Sannan wata matsala wadda ina gani ya kamata a ce an yi maganar ta wanda ban faɗa ba, shine yadda wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs din suke kan gaba wurin kawo cutar da ake cewa gyamban ciki. To suna ɗaya daga cikin magungunan suke kan gaba wurin jawo a rashin lafiyar da ake cewa ulcer ko kuma gyamban ciki. Saboda idan aka sha wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs suna taɓa lining na ciki. Wanda aka fi sani da mucosal lining wani kamar yana ce wadda ainihi tana kare ciki daga duk wani acid da zai zuba a cikin shi ko wani sinadari so amma idan ka jibanci shan wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs to za su karkare wannan layer din ta mucosal layer wanda zai rika taba ainihin cells din da suke a cikin ciki din kuma har su kai sun fasa shi kuma jini yana zuba musamman a cikin ciki din to shi yasa ake ce mishi gyambon ciki to shan wa'annan magungunan na non-steroidal anti-inflammatory drugs banda taba wa'ancan gurare da na gaya maka kamar na hanta da koda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan lafiya ta ulcer.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Alatilas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Abdulrazak Bello ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Sai da ce ka ci duniya Allah ta wani kari. Ha Allah.